Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 60 da mita 41 da kuma mita 24. Kai tsaya Jamhuriyar Niger kuna iya jin wannan shiri a yamai a gidan rediyon VOA Africa mita 102.5 da kuma tashoshin rediyon Amfani FM da Sarauniya da Fara'a da Nomad da muryar Arewa da Lol da kuma Niya. A yanar internet ma kuna iya jin mu duk lokacin da kuke bukata a sashin hausa.com ko kuma voahausa.com. Jama'a masu sauraro mu assalamu alaikum tare da sauran abokan aiki sahaba Imam Aliyu ne ke farin cikin muku marhabin lale cikin shirin dare daga nan sashin Hausa na murya Amurka. Ba labaran duniya za mu kawo muku shirin tsintsiya madaurin ki daya da kuma jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Kamin nan za ku ji Allah wadai da wasu ƴan jamhuriyar Niger suke yi wa wakilan majalisar dokokin kasar kan yunkurin su na soke dokar da ta hana su yin kwangida. Amma yanzu sai a gyara zama a fara da jin cikakkun labaran duniya tukuna.
To tare da sallama ga labaran mai karanto su Ladan Ibrahim Ayawa. Abokan hamayya a neman shugabancin Amurka Hillary Clinton da Donald Trump suna sake bin wasu jihohin da suka ziyarta tun farko kafin GB ranar jefa kuri'a. Hakan ko ba zai rasa nasaba da tasirin da jihohin suke da shi ba a zaben. Kawo wannan lokacin dai kuri'an jin ra'ayin jama'a ya nuna cewa ƴan takarar suna kekere-keke ne. A jiya Asabar Donald Trump ya tafi arewacin Carolina, Florida, Colorado sai Nevada. Kan tawaga kamfe din na Trump din ya ce zai yada zango a Minnesota, wadda al'ada jami'ar Democrat ce ta saba lashe wannan jihar. Sai dai kuma bayanai sun bayyana cewa Trump din yana biye da Hillary kusa da kusa a wannan jihar. Shi kuma mataimakin Donald Trump, wato gwamnan jihar Indiana Mike Pence, ya tafi yakin neman zaɓe ne a Wisconsin, shi da kakakin majalisar wakilan Amurka Paul Ryan, wanda dan asalin jihar ce. Sai dai kuma Hillary tana gaban Trump da tazara mai yawan gaske a wannan jihar. Trump ya kasance ya kasance a jihar ta Wisconsin, amma kuma sai tawagar kamfe din su ce an soke wannan tsarin. Haka kuma tawagar kamfe din Trump din ya soke yunkurin ziyarar da Trump yayi na kaiwa jihar New Jersey bayan an samu labarin cewa hadman gwamna Chris Christie sun rubiyu a ranar Juma'a sun yunkurin haifar da cancirin don abin hawa domin musgunawa babban dan jam'iyyar Democrat. Ita ko Hillary Clinton ta kwashe tsawon ranar jiya Asabar ne a jihar Florida, jihar da a bisa al'ada take da dimbin tasiri a zaben na Amurka. Idan ma ba a manta ba, a cikin shekarar 2000 ita ce jihar da kuri'unta sai da alkalan babban kotu na kasa suka yanke hukunci akan cewa wanda hakan ya sa George W. Bush samun nasara akan abokin karawarsa mataimakin shugaban kasa na jam'iyyar Democrat na wannan lokaci, wato Al Gore. Batun ƴan gudun hijira da ƙasashen Turai da batun barazanar da ƴan ta'adda ke yi a sassan duniya daban-daban, sai kuma wasu mutane da yawansu ya kai miliyan 11 sun shigo na Amurka, su ne batun da suke sawun farko na ƴan takarar Amurka da suke ta kamfe a kansu da jam'iyyar Democrat da takwaranta na Republican. Kowanensu na da manufa ta daban a kan abin da ya shafi harkokin shige da fice a ƙasar, wanda hakan ya ƙara wa ƴan takarar goyon baya daga cikin masu jefa kuri'a, yayin da kuma hakan ya bakanta ma wasu. Sai dai duka ƴan takarar sun yi matsaya akan cewa za su kare tsaron ƙasar, wanda sai manufarsu ta shirin shige da fice ya zama karɓaɓɓe daga ƴan ƙasa da ma duniya baki ɗaya. To sai dai a satin ta gabata Donald Trump ya shaida wa taron magoya bayansa a New Mexico cewa shugabancin Hillary Clinton fa zai sa miliyoyin jama'a su tsallaka bakin iyakar Amurka ba bisa ka'ida ba, wanda hakan kuma zai iya haifar da ƙarin ayyukan asha a cikin ƙasa. Ita ko Hillary tace shirin Trump game da baki wanda burinsa shine ya kori jama'a cikin Amurka ba abin da hakan zai haifar sai raba ƙasar daban-daban, kana ya raba iyalai da ƴan uwansu. Wannan batu dai ya sa Clinton farin jini a cikin ƴan Latino ko kuma Hispaniyawa, waɗanda kuri'an jin ra'ayin jama'a ya nuna cewa tana da kashi uku, shi ko Trump na da kashi ɗaya a cikin waɗannan mutanen. Hillary ta shaidawa taron ƴan Hispaniyawa cewa Amurka ƙasa ce da ke da baƙi kuma suna ba da gudunmawarsu a sa'ilin da take wa taron shugabannin Hispaniyawa jawabi. Ta ce su abokan juna ne, su iyalan juna ne, kana maƙwabtan juna ne, domin idan suna Amurka tamkar suna gida ne. wannan dai yana ɗaya daga cikin sakonnin da ake fatan ta sake jaddadawa wa taron Hispaniyawa a Arizona. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka dake birnin Washington DC. ‘Yan sanda a ƙasar Turkiya sun yi amfani da bututun ruwa mai zafi da hayaki mai sa ƙwalla domin tarotsa masu zanga-zanga na nuna ƙyamarsu game da wasu ‘yan jarida da aka kama, wanda yana ɗaya daga cikin yunkurin da gwamnatin ke yi na kame mutane ta ce suna da hannu a yunkurin juyin mulkin watan Juli na wannan shekara wanda bai yi nasara ba. An dai fara wannan zanga-zanga ne jim kaɗan da mahukuntan ƙasar suka fara shari'ar ‘yan jaridan nan tara da aka kame na jaridan Cumhuriyat. Masu gabatar da ƙara dai sun danganta jaridar da zargin goyon bayan malamin nan da ke gudun hijira a ƙasar waje, wanda gwamnati ke tuhuma yana da hannu a yunkurin juyin mulkin da bai yi nasara ba. Har wa yau ana tuhumar ‘yan jaridan da alaƙa da ‘yan tawayen ƙurdawa da ke faɗa da gwamnatin ƙasar. Dai jaridan Cumhuriyat kusan ita ce kaɗai jaridar da take caccakan shugaba Recep Tayyip Erdogan, wanda ya kaddamar da gagarumin murƙushe mutanen da yake ganin suna da hannu ga yunkurin juyin mulki a ƙasar, domin ko kawo yanzu an kame mutane sama da 100 da ake tuhuma da hannu a yunkurin juyin mulki, cikin su ko har da malaman makaranta, ‘yan jarida, ‘yan sanda da ma alkalai. Wannan matakin da Turkiyya ta ɗauka na kame mutane ba ƙaƙƙautawa, musamman na baya-bayan nan na ‘yan jarida da wasu ‘yan majalisar dokokin ƙasar da suke ‘yan ƙurdawa ne, ya haifar da suka daga sassan duniya daban-daban na cewa ƙasar tana take haƙƙin bil'adama. Dubun-dubatan ‘yan ƙasar Koriya ta Kudu ne suka yi zanga-zanga a jiya Asabar a babban birnin ƙasar, suna neman shugaban ƙasar Park Geun-hye da ta sauka daga kan karagar mulki biyo bayan abin fallasan da ake zarginta da aikatawa ita da wani na hannun damanta da kuma mai ba ta shawara. Manema labarai a ƙasar ta Koriya ta Kudu suka ce wannan zanga-zanga shine irinsu na farko da aka jima ba a gani ba a babban birnin ƙasar, wato Seoul, wanda ya nuna ƙyamar gwamnati. ‘Yan jaridan ƙasar sun ambato jami’an ‘yan sandan ƙasar na cewa mutane da suka fito wajen wannan zanga-zanga ba za su gaza 50,000 ba, sai dai kuma a waje ɗaya waɗanda suka shirya zanga-zangan suna cewa adadin ya yi ninkin abin da ‘yan sandan ke cewa. Masu zanga-zanga suna ɗauke da kwalaye da ƙyallaye da aka yi rubutu a kai iri daban-daban da ke da kalamai na sukar lamirin shugabar ƙasar, ciki ko har da cewa ta ci amanar ƙasa. Masu zanga-zangan dai sun taru ne a wurin da ake kira dandalin Gwanghwamun. Su dai waɗannan masu zanga-zangan sun kwashe sa’o’i da dama kafin daga bisani suka fara watsewa da kansu kafin dare ya nausa. Rahotanni sun bayyana cewa ‘yan sanda da yawansu ba zai gaza 20,000 ba, su ne suka kasance wurin wannan zanga-zangan domin ganin sun hana masu zanga-zangan kaiwa ga ofishin shugaban ƙasa ko kuma gidanta, wanda ake kira shuɗin gida, kuma yake ƙasa da kilomita 2 daga inda masu zanga-zangan suka taru. Sai dai kuma a waje ɗaya an gudanar da addu’o’i a wasu birane da gundumomi da shugaban take da goyon baya a daidai lokacin da ake gudanar da wannan zanga-zanga a babban birnin ƙasar. Wani babban hafsan sojan Iraki ya ce sojojin da ke ƙoƙarin ganin sun ƙwato birnin Mosul to yanzu haka sun yi nasarar fatattakan ‘yan ƙungiyar IS zuwa wajen ƙasar ta gefen kudancin birnin, abinda sojojin ƙurdawa suka ce yanzu haka tutar ƙasar ta Iraki aka kafa a wasu gine-gine da ke kusa da tashar jirgin saman Mosul. Yanzu haka dai sojojin Iraki sun yi nasara a yankin Gojali da ke yankin gundumar Mosul, inda suka kori ‘yan tawaye na IS da suka kwashe shekaru 2 suna riƙe da shi. Wakilin kamfanin dillancin labarai na Associated Press da ke kusa da yankin na Gojali ya ce an daɗe a jiya Asabar ana taɓa ta kashi a lokacin da IS ta yi yunkurin ƙwato yankin da ya suɓuce musu zuwa hannun sojojin Iraki a ranar Talata ta gabata. Prime Minister ƙasar Haidar Al-Abadi ya ziyarci sansanin a kudancin Mosul ɗin, kuma ya ce yana ɗauke da saƙo ne na ‘yan Mosul wanda ‘yan Da'ish suka yi garkuwa da su. Abadi ya ce kar su damu domin ko za su ‘yantar da su. Sai dai ya ce sai an ƙara hankuri domin ko su ma ‘yan ƙungiyar ta IS da gaske suke yi, domin ko sojojin Iraki na fuskantar babban ƙalubale na murƙushe su, ciki ko har da binne bamamai da ‘yan IS ɗin ke yi a gefen hanya. Haka kuma sun girke motoci da bamamai waɗanda ba a san da su ba.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu sauraronmu sai a gyara zama, ga sahaba Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa.
nagari na kowa. Jama'a masu sauraro mu assalamu alaikum da fatan kuna hantsi lafiya. A kokarin inganta harkokin ilimi musamman na diya mata, bankin duniya ya bada tallafin kudi dala miliyan 100 domin habaka ilimin su ga jihohin arewacin Najeriya biyar ciki har da Kaduna. Daraktan kula da makarantu a ma'aikatar ilimi ta jihar Dahiru Musa Ancau ne ya bayyana haka tattaunawa da yayin da wakilin sashin Hausa Iliya Kure.
A bankin duniya ta zabi jihohi biyar, Kano, Jigawa, Sokoto da Katsina. Ta ba su dala miliyan 100. Kaduna ta samu dala miliyan 20.7. Waɗannan kuɗaɗe mutane bankin duniya ta bayar ne domin inganta harkan ilimi, amma mafi ƙarfi ta ɓangaren mata. Ta ɓangaren mata ɗin nan shine akwai kuɗaɗe da aka ware musamman da za a ba makarantu don su yi 'yan gyare-gyare. Akwai kuɗaɗe musamman da aka ware za a zaɓo yara 'yan mata waɗanda sun kasa zuwa makaranta ya Allah saboda iyayensu ba hali ko kuma saboda wasu matsaloli, saboda haka za a ringa biya musu kuɗin waɗannan makaranta. Har ila yau akwai kuɗaɗe da aka ware na musamman da za a ba mata waɗanda suke ƙoƙarin su je su ƙaro karatu. Misali, kana da karatun shedan karatun ka ya tsaya kawai na secondary ne ko grade 2, zaka iya zuwa yanzu ka je ka UNC, za a biya maka kuɗi. So waɗannan abubuwan, sannan kuma akwai kuma koyarwa da sauran tarurruka na ƙara ma juna ilimi, duk waɗannan kuɗi da su za a yi haka. Saboda an fahimci cewa kaman yadda ƙasashen inyamurai maza ke kin boko, mu kuma na in kai yo arewa mata ne ba su damu da zuwa boko ba saboda al'adu. To wannan yasa aka ba da ƙarfi ga ɓangaren mata, saboda ai yawanci wannan kuɗin zai iya jawo uba ya ce okay, to yarinya mai kwan ki dauki tallan gyada ko ki dauki tallan kananzir je ki makaranta, ga kuɗin makaranta ma da yake tunanin za a biya, gashi wata kungiya ta kawo a biya miki. Wannan zai taimaka yara su je makaranta, zai taimaka yara su zauna a makaranta, zai taimaka a samu ƙarin ingantuwar ilimi da sauran abubuwa da dama.
Ina aka kwana da zancen maluma da aka ce ba su zuwa wurin aikin su?
Raba malamai zuwa makarantu ba karamin aiki ne babba ba, katan aiki ne. Dalili shine kowa dai dan fara girma shi dai yana so ya zauna Kaduna, kowa dan fara girma yana so ya zauna Kaduna. Kuma dukkan mu nan daga kauyuka muka taso, Ancau ne primary dina, secondary dina Daura, duka ba wasu manyan garuruwa bane haka. To amma yanzu kowa ya dan fara aikin sai ka ji shi yana so ya zauna Kaduna, wannan matsala ne a gare mu babba. Amma ana nan tare da taimakon Allah da taimakon shi wannan commissioner namu, za a samu a ci nasara. In ka dauki misali, ai jihar Kaduna ta dauki malamai 2000 a dan tsakanin nan.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka da masu saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zabe ko nadi, wanda ni Ladan Ibrahim Ayo ke shiryawa kuma na gabatar. Har yanzu muna kan batun zaben Amurka ne, kuma a cikin shirin da ya gabata mun tambayi bakonmu ne Professor Yusuf Alhassan yadda ake hada hancin sakamakon zaben a bayar da shi bai daya, ganin cewa lokuta daban-daban ake jefa kura'a kuma ko jiha na nata dokar. Rashin lokaci yasa Professor bai ba mu ansa wannan tambaya ba, amma yau da wannan tambayar zamu fara kafin mu shiga wasu batutuwa. Professor, nace ya za a hada hancin zabe a bayyana shi bai daya, tunda ko lokacin jefa kura'a ya sha bamban daga wannan jiha zuwa waccan jihar?
A ba a bayarwa kai, saboda akwai lokutan da ake warewa kamar yadda na gaya maka na kowace. Misalin a precinct idan sun kai da wannan zabe za su mikawa nan ofishin secretary na state inda wannan bayani. Kuma har ila yau dama injina ko kuma shi machine ya riga ya sanar da ofishin secretary of state na cewa a jihar Mizori, kamar misalin kauyen Munar Remo da muke magana, akwai an jefa kurugu kamar misalin 500. To kaga wannan ana gama rufewa, mashin din nan ya riga ya tattara komai da komai ya mika. Kuma sannan har ila yau su kuma wakilan zabe da komai za su tabbatar cewa sun, dan akwai adadin ƙuri'un ka gane da aka bayar, za a tabbatar cewa ƙuri'un nan kaza da aka bayar haka ne sun tabbata, sai sun kirga komai kafin su bar gurin nan. Haka kuma sunaye za a zauna, za a ƙara duk takardu da aka bayar, ga inda za a je a sa su, ambulan ga inda za a tattara wannan abu, sannan a je a sa wannan akwati a rufe, sannan a tattara a ba wakilan zabe da shi da 'yan sanda suna kallo, a tattara a kai option da ya kamata a kai na wannan kauyen ko unguwar ko garin, sannan kuma wanda za a tattara a kai option zabe a gobe da safi.
To da ƙarshe prof,
na'am,
duk da yake mun yi wannan magana a shirinmu da ya gabata kuma da kai muka yi wannan magana,
na'am,
ba yadda za a yi aima kudi batun satan akwatin qur'a ma bata mata so ba.
A gaskiya zancen magudi bai mata shi a kasan nan ba. Zancen cewa kamar yadda ka tambaye ni dazu cewa mutum zai iya zuwa yayin zabe so bi ko so uku so ba ma zai taba yiwa ba. Saboda me kai kanka bayan kai zaben an ce maka ka koma baka koma ba, saboda me ka san kaidar hukunci dan an kama ka da shi za a yi maka dan ba shakka suna kama mutum a nan. Ba abin zai maka illa a sa maka anka daga nan sai a gidan yari.
Ba wani ka san wani wani ya san ka.
Zancen sanin wani ina ai sai dai abin nan gaskiya ka tafitar da kai anan. So kaga zancen wannan furici da shi Mr. Donald Trump yake ta yi wanda su kansa ƴan jam'iyyar su na Republican sun fito sun nitar da Allah wa darai da su. In ka tuna yawanci kamar su secretaries na jiho na zabe na jihohi su suke su suka fito suka ringa fara fadan cewa Mr. Trump wannan abin da kake fada fa zancen banza kake yi, mu a kasan nan ba ma irin wannan ba mu ma san wannan zancen magudi da kake fada ba. Secretary of State na misalin haisin jihar Ohio shi ya fara fitowa dan Republican ya fara karyawa shi abin nan Donald Trump kara yana nuna masa cewa wannan zancen banza yake, kai baka ma san abin da ake ciki ba, mu a kasan nan ba mu haka. Suna kare mutuncin zaben da kuma kasar gaba daya saboda suna ganin cewa America tana kururuwa da zancen kasa ce ta demokradiya. To shi kuma yanzu gashi wannan yazo yana zancen cewa tun ma ba a fara ba an riga an yi magudi. To ya za a yi magudi abinda ma ba a fara shi ba tukuna. To kaga wannan ba ma abinda ma zai yiwu bane.
Daga mutum ba da sakamako kuma sai nawa ya lashi zaben? Domin a zaben Amurka ba yawan kuru'u ne sautari ke zamowa mizanin auna wanda ya ci zabe ba. A nan kuma na gaito abokin aiki na ne wanda kuka saba jinmu da shi a wannan fili. Domin ko ya jima yana jefa kuru'a wato Ibrahim Alfa Ahmed. Kuma na fara tambayar sa ne shin menene mizanin da ake amfani da shi wajen bayyana wanda ya lashi zabe musamman da aka rika cewa dole ne sai mai son zama shugaban kasa ya samu nasara a wasu keɓaɓɓun jihohi.
Wato wannan al'amari da kake faɗa kusan haka ne amma kuma ba haka bane. Bari maka misali. Na san kana magana ne kan batun zaben shugaban kasa. Inda ake cewa kamar zaka ji ana misali da ce ba taɓa samun wanda ya ci shugaban kasa ba sai wanda ya ci jihar Ohio. Ga misali sai ka ci wannan jiha. Wato abin da ke faruwa shine akwai jihohi guda 50 a Amurka. Jihohin nan kamar yadda muka san jihohi suke a Najeriya kowace jiha tana da yawan mutanen da ke cikinta. Wata ce miliyan 10, wata miliyan 5, wata jihar ma suka ga mutane miliyan 2 ne kawai. To a nan Amurka wato kowace jiha wato ba kai tsaye ne mutane suke zaben shugaban kasa ba. Idan ka je lokacin zaben shugaban kasa abinda ake rubutawa a jikin ƙuri'arka ita ce ka jefa mawa kake so ka jefa ƙuri'a sai a ce mazaɓa ko kuma wakilan wane wane ɗan takarar jam'iyyarka. Da alal misali a ce wakilai a turance abinda suke rubutawa shine electors wato electors for sai a ce Hillary Clinton ga misali ɗan takarar jam'iyyar Democrat ko a ce electors for sai a ce Donald Trump dan takarar jam'iyyar Republican. To kowace jiha akan bata yawan irin waɗannan wakilai akan kasafta su ne akwai adadin su akan kasafta su daidai yawan mutanen da suke wannan jiha din. Misali jihar California ta fi kowace jiha a nan Amurka yawan jama'a saboda haka tana da irin waɗannan wakilai masu zaben shugaban kasa guda 55 ne. Sai jiha kamar Texas mai 30 da wani abu ko jihar New York ko jihar Florida ko Pennsylvania wato daga cikin manyan jihohi da suke da yawan jama'a kuma suke da irin waɗannan wakilai da yawa. To abin da ya sa ka ji ake ce sai mutum ya ci jiha kaza ko a jiha kaza ce in bai ci ba zai faɗi ko kuma in ya ci wannan jihar zai ci shugaban ƙasa abin da ke faruwa shine akwai jihohin da an riga an san cewa duk yadda abu zai juya akwai jami'ar da take ci. Misali jihar California, jihar New York, jihar Maryland, so New Jersey da makamantansu irin waɗannan jihohi an riga an san cewa duk abin da ya faru waɗannan jihohi ba sa zaben kowa sai dan takarar jam'iyyar Democrat. Saboda haka sai a ce musu waɗannan solid Republican. Akwai jihohi irin su Texas, irin su Louisiana, irin su Mississippi, Alabama, irin su Georgia, irin su Indiana, irin su Utah, waɗanda an riga an san cewa tun dama jihohi ne waɗanda duk juyawar da za a yi jam'iyyar Republicans ke zaɓa. Saboda haka sai a ce musu solid Republicans, sai a auna yawan wakilan da waɗannan jihohi suke da shi, sai sauran jihohi ma sai a auna yawan wakilan da suke da shi. To sai kaga cewa kamar waɗannan jihohi, yanzu alal misali kana zaune a jihar Maryland, zaunawa ne kaga Donald Trump ko Hillary Clinton sun je sun yaƙi neman zaɓe a waɗannan jihohin a wannan jiha ta Maryland? Babu, saboda an riga an san cewa ga jam'iyyar da za ta ci wannan jiha. Saboda haka idan aka raba waɗannan jihohi wadda wannan jam'iyya ce take da tasiri, waccan kuma ɗaya take, to sauran waɗanda suke tsakatsaki su ne wanda watakila su yi nan, watakila su yi can, to a cikinsu ne ake yaƙin neman zaɓe. To in mutum ya auna kamar wanda yake da su a hannu, ya tabbatar yana da su a hannu, sai ga cewa wasu jihohi kuma ya kamata ya je yaƙin neman zaɓe, sai ya
ƙara
iya haɗa wakilai 270 da yake buƙata ya zama shugaban ƙasa.
To Ibrahim, kana ganin wannan batu na email da ake sake tarowa, duk da yake ba a ce komai game da shi ba, wato yana nufin ba a tuhume ta ba ko kuma yin wani abu takamaimai a kansa, yana yin wani tasiri game da wannan zaɓe gaba ɗayansa idan muka dube shi?
Ai, babu wani abin da ko zai shafa shi ne kamar yaƙin neman zaɓe da tun farko dama jam'iyyar Republican take game da Hillary Clinton, shi ne cewa wato ita ba kamar amintacciyar mutum ba ce, abinda suke faɗi kenan. Kuma wannan labari na batun email ɗin nan sai ya sake ƙarfafa wannan batu da 'yan jam'iyyar Republican suke yi cewa ba ta da gaskiya. Abinda kawai kenan ta yadda wannan batu kawai ya shafi wannan zaɓe kenan. Amma kuma batun email ɗin nan ba wai an ce ta aikata wani laifi ne ko kuma an same ta da wani laifi ba, ba a ma tuhume ta da aikata wani laifi ba, cewa kawai aka yi an samu wasu wasiƙu na email a cikin wani computer wanda wata hadimata ta taɓa yin amfani da wannan computer ɗin, kuma ana jin cewa suna da alaƙa da ita, ba wai an ce wai ko wasiƙun nan ma watakila suna daga cikin waɗanda aka bincika tun farko. Kuma tana yiwuwa ma cewa waɗannan wasiƙun email ɗin wasu wasiƙu ne kawai, wato kamar hira tsakaninsu haka, ba wai an ce takamamme ga wani laifi ba. Dama tun asali batun email da ake na email ɗin na Hillary Clinton ɗin nan, wato batu ne na cewa ta yi amfani da akwatin email ɗinta na gida ba na office ba, domin ta riƙa aikawa da karɓar saƙonni waɗanda suka shafi gwamnati. Kuma fargaba ita ce cewa watakila akwai wani abu na sirri na gwamnati wanda zai iya fita, saboda ba ta amfani da akwati na gwamnati sai nata na gida. To kawai dama
baya ga hana shugaba Muhammadu Buhari izinin cewa bashin kuɗi kusan dala Amurka biliyan 30 da ƙasashen waje bisa hujjar babu bayanai masu gamsarwa, Majalisar Dattawa ta kuma dakatar da batun ɗaukan matasa 500,000 aiki a Najeriya. Wakilinmu Madina Dauda ta haɗa mana wannan rahoto na musamman daga Abuja.
Daga dukkan alamu, wannan yunkuri zai jawo tsaiko a wajen cika alƙawalin da gwamnatin APC ta yi a lokacin da take yaƙin neman zaɓe a faɗin ƙasar nan, inda ta ce za ta fara da samowa matasa 500,000 da kuma mata miliyan 1 ayyukan yi. Sanata Allen Dume shi ne shugaban masu rinjaye a Majalisar Dattawa.
Muna gudun ne a kan kar a zo a sake taka mugun rawa, don an yi daga baya. In kin tuna, ko zamanin sojoji an yi Operation Feed the Nation, amma don ba tsari bai tasiri ba. An zo an yi mamsa don ba tsari mai kyau bai tasiri ba. An zo an yi a lokacin wannan gwamnatin, an zo an yi shuwafi da aka ƙara kuɗin mai, shi ma bai tasiri ba don ba tsari mai kyau. An zo an yi abin da wai suke kira you win, shi ma bai tashi riba don ba tsari mai kyau. To yanzu shi gwamnatin nan na canji na shugaban kasa Muhammadu Buhari don kusantar da take tare da talakawa ta yi tunani akan cewa yara matasa wanda suka gama jami'a a ɗauki 1,500 a basu aiki, mata a ɗauka masu ƙaranan ƙarfi 1,000,000 a basu aiki, yara 1,500,000 a basu abinci a firamare, sa'annan masu sana'a guda 400,000 su ma haka. To kashe dai an ware kuɗi makundan kuɗi 1,500,000,000 don wannan ɗin, kuma an fara niyan za a tafiyar da wannan abu. Sai muka fuskanci akan cewa ana so a sake koma irin hali na da, wanda kawai daga an sa ware kuɗi haka abinda suke sa ido a kai shine nawa za su samu a ciki, ba kawai nawa za a samu a yi ba. Tun da fari da kuskuren da suka yi suke nan suka fara kawo maganan consultant, wai a ɗauko ƙwararru daga America, daga World Bank su zo su yi aiki a Nigeria. In ƙwararru ne ana nema, muna da ƙwararru a jami'o'i na Nigeria, a ABU muna da ƙwararru da yawa, a University of Maiduguri muna da ƙwararru. Kuma banda haka, in dai za a ɗau malamai ba zai tasiri ba in a ce yanzu hukumar ilimi wato Ministry of Education da UBEC wanda suke haɗin gwiwa tama tun da da malamai da kuma ƙananan hukumomi da ƙananan da jihohin ƙasan, dole ya kamata suna cikin wannan abun, kuma a samu kamar sekretariya guda ɗaya wanda za a yi wannan abun. Ba su taso ba. A ƙarshen ma abun da ya sa na tashi da wannan magana shine sai suka kawo a kan cewa idan kana so ka samu wannan aikin sai ka je ka yi amfani da yanan gizo, ko me ake cewa
yanan gizo,
ka je ka yi rijista. To ina ba ƙauye zai wanda yake zama a karkara, ina ne ya ga telefon ko kuma yanan gizo balle ya nemi aiki?
To sai dai mai ban shugaban ƙasa shawara a harkar tallafi Hajiya Maryam Uwais ta ce wannan mataki da majalisar dattawa ta ɗauka ya zo da bazata.
Mu a tunaninmu in aka yi da fom-fom karkara zuwa wajajen nan wajen mutum 9,000 wards, yaya za a yi a hada, za a musgunawa mutane akan fom din nan, za a sayar da fom din nan, za a hana wani a ba wani? Shi yasa muka ce mu yi amfani da yanar gizo. Kuma su da yawa gwamnoni yanzu kowane local government fa mun samu mutane ta yanar gizo din. Yanzu kowane state akwai wanda suka fi mutum 1,000 da suka yi application ta yanar gizo, kuma kowane local government akwai mutane. Abinda gwamnoninmu suka yi da muka gaya musu muka ci ga abinda muke bukata mu yi, muna so mu yi da yanar gizo, kuma ba ma son mu yi yanda mutane za su ce a mu ne masu abin nan. Muna son kowa da yake da daman neman aiki ya nema, ba sai ya bi ta kan kowa ba. Shi yasa muka yi wannan. Muka ce to sai gwamnati suka ce to ba komai, suka sa mutane suka yi, suka sa din aka buga form din suka je aka ciccika wa mutane, suka dawo suka sa mutane suka zauna aka sa a yanar gizon, abin ya dawo kanmu. Saboda haka waɗanda suke son a yi da form din sun samu an cika a form din, amma dole sai da aka maida shi a yanar gizon don mu iya mu tantance a lokaci daya. Yanzu tayar da mutane a zagaya a ce sai an bi words har 9,000 da wani abu kamin a hada waɗannan takardun a zo a shirya su, zai ƙara wani wajen wata ko wajen 10 ko 11 akan ko ma shekara akan cewa kuma ya za a yi musan waye aka yi na ƙarya, wanne ne aka hana. Yanzu za mu yi ta samun complain akan cewa ai wane ne ya bayar, an hana mu wannan, wannan shi dan ya san wane shi yasa ya taimaka, shi ne kawai dalilin da ya sa muka yi ta yanar gizo. Amma in suna son su yi ta form din, ai ba mu hana form din ba, ci a muka yi ko meye dai mu samu ta cikin ta hanyar yanar gizon. Saboda haka duk state duk local government duka na Najeriya mun samu mutane da suka nemi aiki ta kan wannan. Amma wannan aiki na gwamnati ne, nima ma'aikaciyar gwamnati ce, da abinda gwamnati ta ce a yi shi za mu yi.
Abin jira a gani shine yadda bangarorin biyu za su yi kokarin hada gwiwa domin shawo kan matsalar rashin ayyukan da matasa ke fama da shi. Ofishin kididdiga ta yi bayani cewa a yanzu haka kashi 24 cikin 100 na matasa ne ke zaune babu aikin yi a Najeriya. Madina Dauda, muryar Amurka daga
to madalla. Da wannan rahoto na musamman kun mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayan sa. Da fatan za ku gafarce mu, mun samu matsala ne sakamakon canjin lokaci da muka yi, kuma na'urorinmu suka yi tutsu a daidai wannan lokaci. Maimakon ƙarfe